amma bai imani da annabi ba har sai bayan da annabi ya bar duniya sannan mutumin ya furta kalmar shahada wannan mutum ya rabota da musulunci amma bai rabota ba da matsayi na sahabantaka haka kuma da a ce mutum zai imani da annabi gashi kuma sun yi zamani da annabi yana raye lokacin da annabi ke fadin duniyar nan amma yana wata nahiya daban da inda annabin yake zaune bai taba gamuwa da shi ba bai taba ganinsa ba sai dai sukan ji labarin juna har annabi ya bar duniya ko shi wannan mutumin ya bar duniya ba tare da sun taba gamuwa da annabi ba to shi ma ya rabota da kasancewarsa musulmi amma ba a kidaya shi cikin waɗanda suka dace da falalar sahabantaka adal misali sarkin habasha na lokacin manzon Allah da ake kira ashamatu wato malikul habasha najashi domin annajashi ba suna bane ba kamdan sarauta ne ashamatu shine sunansa ya rayuwa da annabi lokaci guda har sahabban annabi lokacin da suka yi hijira ta farko da ta biyu zuwa habasha duk annabi ya tura su suna jin labarin juna kuma ya yi imani da annabi amma bai taɓa ganin annabi ba kaga wannan ba a kira shi suna sahabi tun da bai taɓa ganin annabi ba dan haka dai a takaicen takaicewa sahabi shine wanda duk ya dace da wannan al'amura guda uku a haɗe da juna gamuwa da annabi imani da annabin a lokacin da aka gamu da shi din sannan kuma mutuwa akan wannan imani din to wannan shine sahabi kuma daraja ce da falala da Allah ke bayar da ita kwazo baya saka ga sahabi zabi ne na Allah Allah ne ya zabe su ya kai su wancan lokaci suka yi zaman zamani da annabi kamar yadda Abdullahi dan Mas'ud ke cewa Ubangiji ta'ala ya duba zukatan bayi a ƙarshen zamani ya ga ba zuciya mafi nagarta da tsafta da kyau a wanke ta tas cike da alkhairi irin zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka sai Allah ya zabe shi ya turo shi don ya zama shi ne shugaban annabawa sakamakon manzanni da shi aka garkame kofar annabta babu wani sabon annabi da zai zo da sabon aiki har ya zuwa tashin kiyama sannan Ubangiji ya sake duba zukatan bayi ya ga bayan annabin kuma a da wannan zamani na ƙarshe babu zukata mafiya tsafta mafiya kyau mafiya nagarta mafiya haske irin zukatan sahabbai da haka sai Ubangiji ta'ala ya kaddaro suka yi zamani ɗaya da annabi suna numfashi tare suna taka ƙasa a farfajiya ɗaya lokacin da yake Makka da su da kuma bayan ya hijira zuwa Madina suka zama makwabtan shi ya zama makwabtan su ya aura a gidajen ɗaiɗaikun su su ma suka auri ƴaƴansa ya saya aujensa suka saya aujen shi ya wuce gaba a matsayin limami a idin ƙaramar sallah da babbar sallah da sallar juma'a da salloli guda biyar ne yini su suna mamudinsa a sahun farko na biyu ko na uku sun rabota da jin sautin shi da jin muryarsa sun rabota da yin tozali da shi haɗa ido da shi sun zauna inuwa ɗaya tare da shi su suka raka shi yakin Badar mutum 310 suka zo suka tafi Uhudu tare da shi mutum 1000 ko wani abu makamancin haka da su aka yi bai'atul Ridwan mutum 1400 sun suka taya shi gina katon gwalalo lokacin da sojojin ƙawance ƙarƙashin jagorancin mutan Makka suka yi shirin kawo farmaki Madina don yi wa Madina ta tas suka taya annabi ya yi ƙaton rami a matsayin ganuwa da za ta iyakance su tsakaninsu da kafirai ba za su iya keto musu hurumin Madina ba to kai ga waɗannan an yi rabo ne domin Ubangiji ta'ala ya zaɓe su ya kai su wannan zamani ba dan su suka zaɓa ba sai dan ƙaddarawa ta Ubangiji Abdullahi dan Umar ke cewa zama lokaci ɗaya tare da annabi kana mai imani da shi khairu min ad-dunya wa ma fiha ya fi duniya da abin da ke cikin ta alkhairi dan haka dai Malam Kabiru a takaice wannan shine sahabi ko ma'anar sahabi a harshen Larabci da kuma yare na shari'ar musulunci
madalla to ana gafta malam watakila da yake du bayan naka nan da kai babu aya da ka jawo akan wannan matsala ta sahabbai ban sani ba ko a cikin alqur'ani Allah subhanahu wataala ya yi magana game da sahabban nan na annabi sallallahu alaihi wasallam
ko shakka babu Ubangiji subhanahu wataala ya yi bayanin sahabbai ta hanyar siffofinsu ba ta hanyar sunayensu ba a cikin alqur'ani mai girma mutum ɗaya ne kawai aka bayyana sunansa shine Zaid ibn Haritha a cikin suratul Ahzab التي فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. أما سورة زابئة أما جسنا تترك الصد فالسوء الجولة تنسو قبعدها كما تصلا زنتي دبن دبن كودي أما جسد سونا إيماني وأن دلو كتن دا آية تسو كتنا مغانا ممني توفا لو كتن باوان ممني أبن كساسي سو باب ني باكي باب متانا سعودية يو باب متانا أمريكا يو سيدي وطن ننسى حبيرا سكي إيماني دا النبي كلمة إيماني تكن قسكتوني أكانسو كافين كوا أبن كسا wannan lokacin an bace su da lakabi ko kambe kamar a ce al-muhajirun kaga wannan wani kaso ne cikin sahabba ko a ce al-ansar wadanda suke mutan madina kaga su ma wannan wani kaso ne sunaye ne da shari'a lambar girma ce da ubangiji ta'ala ya baiwa wadanda suka hijira daga garurukan su zuwa madina yace musu al-muhajirun kuma lakabi ne da lambar girma da Allah ya ba su su wadanda suka karbi bakuncin annabi da sahabbai a madina ake kiransu da suna al-ansar bari mu buga misali da ayoyin dan ba za mu iya kawo su gaba ɗaya ba. Allah misali idan ka dauki suratul anfal wadda ita ce sura ta 8 idan ban yi kuskuren lissafi ba in ka falo kirki daga sama a aya ta 62 ubangiji ta'ala na cewa annabin sallallahu alaihi wasallam wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbaka Allah huwa alladhi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم أمين دون آية كيف أداه وإن يريد أن يخدعوك إذن كافر يسوسوس يودريك كافر مكة كوكما كرست ديهود سيودريك فإن حسبك الله توبنجي تعالى يا إشيكا zai kare ka daga sharrin su da makircin su da kullukullan su sai kuma yace huwa allazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin shi Allah ta'ala shine ya karfafe ka da nasararsa taimakon sa sannan kuma shine ya karfafe ka da mummunai wato Allah ya karfafe annabi da abu biyu abu na farko taimakon sa da agajin sa abu na biyu mummunai kaga a lokacin babu wani mummuni a banka sai su sahabbai waɗannan mummunai sai Allah ya ce wa allafa baina qulubihim Allah ya hada tsakanin zukatan su bambancin yare da bambancin kabila bai musu tasiri ba sun dunkule sun zama al'umma daya suna tunani iri daya da manufa daya law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim to ba sai saboda ka hada tsakanin zukatan su Allah ne ya tattaro maka kansu daga gidaje daban-daban kabilu daban-daban garuruka daban-daban wancan bakwarecin dangi wancan dan al-aus wancan dan al-khazraj wancan juhani wancan sa'adi wancan al-ghifari haka ubangiji ta'ala ya tattara su guri guda suka daga tutar musulunci suka taimaki annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sura idan ka kasa safan kusa da karshe Allah ya jimlace su yace wallazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم وتجينا آية 74 دبدك الشيء والذين آمنوا وهاجروا للي وأن سكي إيماني سكي هجرة وجاهدوا في سبيل الله سكي جهادي دنيا تكرمر الله أبن كسا والذين آووا ونصروا دكمو أن سكا karbi bakuncin annabi da sauran wanda suka yi hijira garin su wato mutan madina kenan sai Allah ce ulaika humul mu'minuna haqqan wadannan sune mu'mine da gaske anan Allah bai takaita ba ya ce sune mu'mine sai da yace da gaske dan ka dauka cewa abin fa shakka ba ta shiga cikin sa ko kwanto ba ya kwankwasa kofar sa lahum maghfiratun wa rizqun karim wato suna da gafara suna da arziki mai girma Allah ya gafarta musu zunubai da suka yi sannan ubangiji ta'ala ya musu tanadin arziki mai girma zai da cikin yunwa kuma shine aljanna da abin da ke cikin ta idan ka shiga cikin suratul tauba wanda ita ce sura ta 9 a aya ta 100 a cikin surar ubangiji ta'ala ya ambaci da sahabbai da waɗannan kambe guda biyu al-muhajirun wal ansar Allah ya ce was-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. أبدا وأن آياتك جاوى السابقون الأولون وأن فكر جاشة مسلنتي أكرم فاري نفر كنش مسلنتي من المهاجرين cikin muhajirai wanda suka hijira daga Makka zuwa Madina ko daga wadansu garuruka zuwa Madina irin su Sayyidina Abu Bakar da Umar da Uthman irin su Sayyidina Ali ibn Abi Talib da sauran ire-iren su sannan wal ansar da kuma al ansar wato mutan Madina irin su Sa'ad ibn Rabi' irin su Sa'ad ibn Ubada irin su Sa'ad ibn Mu'adh da sauran zaratan sahabbai mutan Madina والذين اتبعوهم بإحسان دا وطن دا سكا بباين وطن نان أتاريحان سي بس إذا ما ليدا سوبا سن بباين سو أما دا سكا بباين سو سن بباين سو دا كيوتا تاوا واتو سن يمغانا إلن تاسو سن يإيماني إلن ناسو سن يأيكي دا إبادة إلن تاسو بإحسان سننكم سن يبيسو سن يمسا أدو أتقلي بس زاجيسو با بس يمسا حبيتي با بس يمسا شابو قم مغانا با بس يتمتن سوبا دان سوني والذين اتبعوهم بإحسان to duka wadannan sai Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu an Allah ya yadda da su su ma sun yadda da shi wa addalahum jannatin tajri tahta al-anhar ubangiji ya musu ya sanar da aljanna da kore muke gudana karkashin gine-ginanta khalidina fiha abadan suna masu dawwama a cikin aljannan nan har abada zalikal fawzul azim wannan shine rabo wanda yake mai girma wato malaman tafsiri suka ce da al-muhajirun da al-ansar kai tsaye Allah ya saukar da yadda a gare su dan siffarsu ta imani da hijira dan siffarsu ta kasancewa su al-ansar amma sauran mutanen da suka zo baya a tarihi ba za su shiga karkashin radiyallahu anhum wa radu anhu ba a ce su ma an yadda da su Allah ya yadda da su sun yadda da shi a'a har sai in sun bi bayan waɗancan da kyautatawa tunda Allah ya ce wallazina tabauhum bi ihsanin sannan yace radiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahta al-anhar khalidin fiha abada al-abadi ila misalin da zan baka na karshe shine wadansu ayoyi guda biyu da suke bin juna ina jin aya ta 8 ce da aya ta 9 a cikin suratul hasri wadda ita ce sura ta 59 a girgidar ayoyin alqur'ani idan ka faro girgida daga sama da ubangiji ta alake magana akan dukiyar fai dukiyar al-fai'u ita ce dukiyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya same ta ba tare da an zubar da jini ba tsakanin shi da kafirai Allah ya tantance cikin waɗanda za a baiwa a cikin lissafin waɗanda za a baiwa ne sai Allah ya ce da fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun za a bayar da ita lil fuqara'il muhajirin ga fakirai cikin almuhajirun talakawan da suka yi hijira daga garurukan su zuwa Madina alladhina ukhriju min diyarihim waɗanda aka kore su daga gidajen su daga garurukan su ko amwalihim aka kwace dukiyoyin su mutumin da yake da babban jari yake da katan kanti yake da hannun jari da kadarori masu yawa ya koma Madina ba shi da ko titiriti yana kwana a masallaci yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana san yi haka dan kawai suna neman yadda ta ubangiji suna neman falalasa suna neman yaddarsa wa yansuruna Allah wa rasula sun tsaya kai da fata sai sun taimaki addinin Allah sai sun taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da Allah ya ammace su haka sai ba su sifa yace ulaika humus sadiquna wadannan su ne masu gaskiya wato idan ka kalli durin kalmomin da ke cikin karshen ayar wadanda aka kulle ayar da su kai ka ce ba wani mai gaskiya a duniya sai su ko kuma in ce da kai kai ka ce babu wanda ya fi cancantar kalmar gaskiya ta gaskata a kan shi irin su dan Allah ya ce ulaika humus sadiquna kaga lafazin ulaika mubtada ne as-sadiquna shine khabar din sa jumla ismiya ce wannan kadai ya isa ya bayar da gamsasshiyar ma'ana amma sai aka kawo abin da ke kira damirul fasli ففصل به بين المبتدأ والخبر هم الصادقون دن تقيتي صفر جسكيا أكنسو كوكما كمال الجسكيا باون متن بيت النبي أتكن ونا الأمة ديتن تن تأتي مثلا جسكيا إلنسو سو صحب بي سو المهاجرون باون ديتن تن تبيت النبي ديتن تن تأتي مثلا جسكيا إلنسو in mutum 100 sun cancanta ce musu masu gaskiya to sahabbai su ne number 1 duk wanda ba su ba sai da ya zama na biyu ko na uku ko na hudu ko na biyar ko ya zama na karshe sai a aya ta gaba Allah ce wallazina tabawwa'u ad-dar wal-iman min qablihim allazina tabawwa'u ad-dar wadanda ko suka riki madina dan ita ce ake kira ad-dar din a matsayin wurin zama wal iman suka kudurci imani a cikin zukatan su kamar yadda malamin suka ce tabawwa ad-dar wa ataqadu al-iman fi qulubihim wadanda ga imani ga kuma zaman madina falalar ce guda biyu falalar imani kadai za ta kai mutum aljanna ballantana falalar gashi da saffar imani kuma yana cikin madina kuma a cikin madina yana tare da manzon Allah ai ba rabo irin wannan min qablihi yuhibbuna man hajara ilaihim suna kaunar duk wanda ya hijira zuwa garin su duk wanda ya hijira daga wani gari ya zo garin su suna kaunar shi matakar imani ya kawo shi suka rike shi hannu biyu su mutunta shi su darjanta shi wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu ba sa samun wani kunci ko damuwa a cikin zukatansu dangane da abin da aka baiwa yan uwansu mummunai wa yuqsiruna ala anfusihim bugu da kari ma sukan fifita mai hijira din akan bukatunsu su yan gari wannan wani abin da mutan Madina suka yi fice da shi kenan shine yu al-isar fifita bukatar ka fifita wani da wannan bukatar kana jin kishirwa wani na jin kishirwa ka gwamma je gare sha a madadin kai ka sha kana jin yunwa wani na jin yunwa ka gwamma je gare shi ya ci abinci a madadin kai ka ci al-isar kenan sun fifita duk wanda ya zo garin su akan kansu shine wai yusrun ala anfusihim walau kana bihim khasasa ko da suna da bukata kan abin sai Allah ya ce wa man yuka shuha nafsihi wadanda wanda duk aka tsare shi daga ruwan zuciyarsa ya zanto baya da ruwa baya da hadama baya da zalama faulaika hum almuflihun irin wadanda su ne masu rabauta gobe kiyama almuhajiruna anti as-sadiqun al-ansar anti almuflihun kaga ai dukkan as-sadiq dan aljanna ne haka dukkan al-muflih dan aljanna ne na daga cikin safar mutanen madina al-falah su ne al-muflihun kuma as-sadiq din amma aka zaba a siffanta su da wancan kalma kamar yadda na daga cikin safar mutanen makka su as-sadiqun ne al-muflihun ne amma aka zaba a basu kalmar as-sadiquna kowanne ɗaya yana da siffar da dan uwansa yake da ita illa iyaka dan bambance su da juna wannan aka ce musu al-muflihun wadannan aka ce as-sadiqun akwai wani hadisi cikin sahih bukhari wanda yake nuna maka yadda mutanen madina cikin sahabbai suke fifita wani akan bukatar su annabi sallallahu alaihi wasallam ya bako kuma ya dace a lokacin bayan sallar isha'i ne sai annabi ya tura gidansa a tambayi matarsa ko akwai abinci suka ce babu abinci sai kallon sahabbai ya ce a yau wa zai karbi bakon annabi ya daukewa annabi nauyin sai wani sahabi ya ce gani cikin mutum Madina ya tafi da wannan bawan Allah gidansa ya shiga gida ya kira matar sai ce ke akwai abinci ko a gidan nan ta ce wallahi babu wanda za a ci sai abincin yara sai ce yi masa dabara su yi barci sai wa yaran dabara suka yi barci aka ɗauko abincin kwano ɗaya aka kawo wa baki ya ce to ka shefa fitila ya ɗauka kamar mu ma muna ci tunda cikin duhu ne kilan akwai fitila a kullum zai ɗauka tare ake ci ko kuma sun ware na su suna ci a gefe da sai ka kashe fitila kawai suna motsi da musum-musum da baka kamar suna cin abinci don shi baƙo ɗin ya sake ya ɗebi girki yadda yake so ya sake kuma ya ci abincinsa su ko ba su ci komai ba suka kwana da yunwa suka dangana suka haƙura don girmama baƙon manzon Allah da aka waye gari da safe sai Allah ya saukar da wannan aya wa yu'thiruna ala anfusihim wa law kana bihim khasasa wa man yuka shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun sai manzo Allah yake cewa ubangiji yayi mamaki dangane da waɗansu na gidanta guda biyu miji da matarsa da suka fifita bakon manzo Allah akan bukatar su Allah madaukakin sarki yayi mamakin su idan aka ce mamaki sifa ne cikin sufofin ubangiji wanda ta dace da kamalarsa ba mamaki irin na dan adam ba domin dukkan sifa ta Allah ba ku kamance ce ne a tsakanin shi da halittu da shi ta Allah laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir bari cike maka ayar da aka ambata al-muhajirin da lansar sai aka ce wallazina ja'u min ba'dihim wadanda ku suka zo bayan su yaquluna rabbana ighfir lana zaka suna cewa ya ubangiji kai mana gafara duk mutum na gari da ya zo bayan sahabbai tun daga tabi'ai da tabi'ut tabi'ina da tabi'ut tabi'it tabi'it tabi'ina har ya zo mu nan da wanda ya zo bayan mu indai mutum ne nagari to ga abin da zan rinka cewa ya kulun zaka kuma cewa rabbana ghfir lana ya ubangiji kai mana gafara wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman rabbana ghfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman kai mana gafara kai yafi mana dhunubanmu da kuma waɗanda suka riga mu da imani cikin ƴan uwanmu kaga nan wanda suka riga kowa imani sune sahabbai dan haka sune addu'a za ta fara shafa wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu ya ubangiji kar ka sanya wani kulli a cikin zukatanmu game da dukkan wani mummuni rabbana innaka ra'ufur rahim mummunin da mummunin yanzu mummunin lokacin annabi mummunin da ya biyo bayan lokacin annabi kar ka sanya wani kulli a cikin zukatanmu kiyayya hasada nan kufarci a cikin zukatanmu game da dukkan wani mummuni wanda muka sani da wanda bamu sani ba wannan ita ce sufar dukkan mummunin da ya biyo bayan sahabbai haka yake fada a cikin addu'ar sa rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم تكاد wannan sole matsayin sahabbai karkashin wannan ayoyi ya rike wani abu guda daya da muhimmanci shin sahabbai ma'asumai ne ta yadda ba sa laifi a sahabbai ba ma'asumai bane ba sahabbai adalai ne akwai bambanci tsakanin adali da kuma ma'asumi ma'asumi shine wanda baya laifi gaba daya sararre kararre ka kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ai ma'asumi ne amma sahabbai ko adalai ne adalai shine dukkan mutumin da yake da rinjayen aikin alkhairi yana da kuskure amma baya da goma akan kuskure din yana da laifi amma ubangiji ka Allah na iya alfa shi da tuba ko kuma Allah ya alfa shi da rinjayen aikin alkhairin da har zai rinjaye wancan laifin nashi sai ya zanto yawan aikin alkhairin ya sa an yafe masa kuskuren da ya zama kadan tunda Allah ya ce innal hasanati yuzhibna sayyi'at zalika dhikra lidh-dhakirin ai jerin gwanan ayyuka na gari suna tafiyar da munanan ayyuka su shafe su su tankade su su watsar da su gefe guda dan haka dukkan mutumin da yake da rinjayen aikin alkhairi shine ake kira da sunan adali ba wai ana nufin adali wanda baya laifi ba to kaji kenan laifukan da sahabbai suka yi a lokacin annabi sun kasu gida-gida ko dai sahabin da yayi laifi an tsayar masa da haddi ya annabi ya nufanta cikin hadisin bukhari duk wanda aka yi wa haddi alhudud wannan haddin yake zama ya kankare zunubin da wannan mutum yayi kamar zamidiyya da ta yi zina aka jefe ta ai da annabi ya zo zai mata sallah umar dan kaftar ke cewa ya za a yi mata sallah bayan ta yi zina mazal lake cewa la kattaba taubatan law qusimat ala 70 min ahli almadinati lawasi'atuhum ta yi tuban da za a rabawa mutum 70 cikin mutan madina da ta ishe su ita kadai to kaga ai tuba nan ta haddin tuban kadai ta isa cikin kare zunuban ballanta na kuma game ga haddi abinda sa muka ce tuba tana cikin kare zunubi dan Allah ya ce asa rabbukum an yukaffira ankum sayi'atikum bayan ya ce tubu ila Allah tawbatan nasuha wato ku tuba zuwa ga Allah tabbatacce tuba wanda ba kome sai ya ce asa rabbukum an yukaffira ankum sayi'atikum Allah zai kankare muku zunuban ku ma na idan kun tuba din tuban nan kuma gashi an yi wa mutum haddi an yi masa horo da hukuma kan laifin kaga wannan horon da hukumar ta tafiyar da laifin sannan kuma ubangiji ta'ala ya sa annabi ya rokawa sahabbai din gafara ya ce fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik wal mu'minin wal mu'minat wallahu ya'lamu mutakallabakum wa matwakum wato ka sani ba abin bauta bisa ga cancanta sai Allah sannan kuma ka roki gafara zunubanka sannan ka roki gafara ga dukkan mu'minai mazan su da mata Allah ba zai cewa ba annabi roƙa mummune maza da mata gafara annabi yake sannan Allah ba zai sa annabi yayi ba sannan yake ansawa lalle ni na yi imani annabi yayi wa sahabbai istighfari wallahi tallahi yayi tunda Allah ya umarce shi kuma na san baya saba umarnin Allah kuma lalle ni na yi imani Allah madaukakin sarki yana karba addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam musamman wanda ya sace ce ka roƙe ni in yi dan shi yace yayi istighfari sannan kuma bugu da ƙari Allah ya nasanta da kansa cikin suratul tauba wanda suratul madaniyya ba a shafe ta ba yana da yakar tuban su sahabbai din laqad taba Allahu ala an-nabi wal muhajirin wal ansar alladhina tabauhu fi sa'ati al-usra min ba'di ma kana yaziku qulubu fariqin minhum thumma taba alaihim innahu bihim ra'ufur rahim hakika Allah ya karbu tuban annabi ya karbu tuban al-muhajirun ya karbu tuban al-ansar wato waɗanda suka bi shi a lokacin da ake cikin tsarni suka kashe zuwa yakin Tabuk kenan kaga nan Allah ya ce taba ya riga ya karɓi tuban su to kaga anan gurin ko da sun yi laifi dai Allah madaukakin sarki ya ba da labarin ya karbi tuban su da haka kenan babu wani tashin tashin na cewa wani sahabi yayi kaza wani sahabi yayi kaza mutakar ya tabbata a matsayin sa na sahabi Allah ya ce ya yafe masa sannan wani abu na gaba mai muhimmanci shine shin sahabbai matsayin su daya amsa sahabbai ba matsayin su daya ba wani ya ko wani daraja cikin sahabbai domin akwai wanda yake falan daya yake ci shi sahabi ne kadai akwai wanda yake gashi sahabi gashi ko ne cikin ahlul baiti wato na cikin irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin dangantaka ta gida na manzo sallallahu alaihi wasallam idan ka dauki Abubakar Siddiq sahabi ne idan ka dauki Umar bin Khattab sahabi ne idan ka dauki Abdullahi dan Abbas sahabi ne idan ka dauki Ali bin Abi Talib sahabi ne to amma kaga Umar bin Khattab da Abubakar Siddiq dukkanin su sahabbai ne kuma wannan kan su ne khairatu sahaba sun fi kowa falla cikin sahabbai saboda su suka fi kowa kusanci da manzo sallallahu alaihi wasallama ma'ana a cikin waɗanda suka yi imani da shi da haka ma suka zanto halifofin su masu bi masa a jere bayan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya zama shugaban musulmi shine Abubakar bayan Abubakar wanda ya zama shugaban musulmi shine Umar bin Khattab to a nan gurin kaga wannan babban matsayi ne dukkan sahabin da ba Abubakar ba Umar ba to yana bayan Abubakar da Umar ta fuskar daraja sannan kuma daga nan sai Ali bin Abi Talib abin nan Usman dan Affan wanda manzo Allah ya ce mala'iku kansu suna jin kunyar sa daga nan sai Ali ibn Abi Talib duk cikin sahabbai guda uku nan ne kadai suka tsara Ali bin Abi Talib falala amma ban da su dukkan wani sahabi yana bayan matsayin Ali bin Abi Talib sannan Ali bin Abi Talib haga ne tun gashi biyu sannan gashi sahabi da suka mana cikin zuriyar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a takaice ina so in ce da kai sahabban nan guda hudu su ne khulafa'ur rashidun Abubakar Umar da Uthman da Ali falala su tafi ta saura idan ka karo ragowar sida ka hada da su waɗanda za su zama cikin al'asharatul mubashirun bil janna goman da aka ba bishara da aljanna to sun dar kowane sahabi falla kenan Sa'd bin Abi Waqqas Abdurrahman bin Auf Talha bin Ubaydillah Az-Zubayr bin Al-Awwam har zuwa ƙarshen su to daga nan gurin kuma kaga al-muhajirun falalasu ta fita al-ansar domin dukkan wanda yake al-muhajir falalasu ta fita wanda yake al-ansar kamar yadda nasoshi na al-Qur'ani suka nuna haka har manzo na Qur'ani suka nuna duk inda aka ambace su kan fara ambatan al-muhajirun suna al-ansar sannan manzo Allah da kansa yake cewa lalla hijratu lakuntum ra'an min al-ansar ba dai hijira ba da falalar da ke cikin ta da na zabi in zama dan Madina a madadin mai hijira amma ba zan yarda ba in yi sake da ladan hijira in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan kuma ga waɗanda suka je yakin Badar kaga ai falalar su ta tsara waɗanda su ba su samu daman wannan zuwa ba sannan kuma duk wanda ya ciyar da dukiyar sa yayin yaki kafin a ce an bude Makka baya daidai da wanda ya ciyar da dukiyar sa yayin yaki bayan an bude Makka domin kafin a bude Makka addinin yana da tsauri yana da wahalar bi saboda kalubalen da ke fuskantar musulmi sai wanda ya zo ne nake yi amma bayan an bude Makka to al'amura sun yi sauki mutane suna shiga addinin Allah kungiya kungiya jama'a jama'a ba wahala sosai shi yasa Allah ya ce la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal ulaika a'azzamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullu wa'd Allahu al-husna wallahu bima ta'maluna khabir wadanda suka ce da dukiya suka yaki kafin a bude Makka ba sa daidai da wadanda suka ce suka yaki bayan an bude Makka sai Allah ya ce su wadancan na dadin su ne suka fi girman lada su ne suka fi matsayi sama da waɗannan nabiyin sai ce amma kullum ma da Allah suna dukkanin su dai yan aljanna ne domin al-husna na dukkan aljanna tunda Allah ya ce lil ladina ahsanu al-husna wa ziyada wa la yahqu wujuhum kathru wa la dalla da haka dai a takaicin takaicin malam kabiru waɗannan ayoyi da na kawo maka wallahi misali ne ba su kaɗai bane ayoyin da suke magana akan sa bai kaga akwai muhammadur rasulullah wallahi ma huwa shiddu ala al-kufari ba mu samu daman kawo ta ba ballan tana shirhinta kaga akwai jerarin ayoyi a cikin suratul anfal wanda suke nuna matsayin sahabbai wanda wasu adan kawo su ba ballan tana sharhin su da ayoyi daban-daban a cikin alqur'ani a wurare daban-daban cikin suratul ali imran wanda su a cikin suratul baqara wanda da ake lokacin da isa mun kawo su ne sharhin su dan haka dai babu rabo baitin imani irin ka zama sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matsayi ne babba kudi ba sa sayan su yawan ibada baya kakashi zabi ne na Allah yadda aka yi bishara da zuwan annabi cikin at-taurat da injila haka aka yi bishara da cewa kuma sahabbai za su zo tare da shi a cikin at-taurat da injila suratul a'raf ta yi bayani cewa dangane da annabi yajidunahu maktuban indahum fit-taurati wal injili ya'muruhum bil ma'ruf وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم ونصفوفين أن نبكي نعم لكن أتراد الانتلاء فهبي ماكما سياكة محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رهماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود سيالة ذلك مثلهم في التوراة قلنا إتتي صفة سؤالك التوراة ومثلهم في الإنجيل إتتي كما صفة سؤالك الإنجيل وأنا أن بعد ذلك صفة سؤالك التوراة الإنجيل إلي يدعك بشارة بزوان النبي تكن التوراة الإنجيل أبابا ما سيئن ديك يوانا دهك تابي واني حسارة تيتي بايان قول واني يظن ترمتنا نسكي دولنا ما سيئي ممونا ناموسو قوم قرن تلد بيتا تردسو هذا مواجبي مجرم ماسو دم أنجلين نجرم مع النبدو مجمتين تيوسو dan bangaren ne ganin mutuncin Annabi sallallahu alaihi wasallam mu darganta su da wani sashi ne na darganta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam
ne sauraro daidai wannan lokaci muna da ƴan mantana wanda ba su fi 13 ba watakila kun so na tsaye da malam kole ko kuma in ce za ku so da mun kuna Allah Allah kada tsaye da shi saboda yanayin yadda malam ya dauko bayanin sa za mu bude hanyoyin wayar mu domin ku samu damar haɗuwa da malam domin yi ma tambaya daidai kan abin da malam ya yi jawabi a kan layukan mu na 6696 da kuma layin 6699993. Wannan magana akan sahabbai za mu ɗora a mako na gaba tare da gwani Ibrahim Abubakar Ramadan wanda aka sani da Sheikh Ibrahim Abubakar Ramadan wato babban limami na masallacin Juma'a na Sharaɗa kuma principal na makarantar Sheikh Ramadan Tahfiz Secondary School wanda take cikin Nafawa a nan Kano. Da haka muna fatan tambayoyin ku za su kasance akan abin da malam ya yi jawabi. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Wake kallon.
Muhammad Umar Gammaja.
To ga malam.
Yau ina yin alam barka da jiya.
Ina amsa.
Mala Allah ta kare alkhairi.
Allah
kare mu da jiya.
Allahumma.
Mala tanda ta ne ku tafi. Ya ga da Allah mu jajir ce mu na mai kai koyi da sahabbai din nan. Dari ku dari.
Allah ta tambaya Muhammad
yadda zamu mai koyi da su shine na farko karanta tarihin
inda ba zamu iya zama irin sa ba
gaskiya ne na farko karanta tarihin su kuma karanta tarihin su yana da salo biyu dan karanta tarihin annabi abba kai take maka kana karanta tarihin sahabban sa ne tunda kowanne gwarzo da ya rayu a duniya ya rayu ne a tsakankanin mutane ya taku tsakanin masoya da makiya haka annabi ya rayu gaga Abu Jahl gaga Abu Lahab ga Anas bin al-Haris sannan gefe daya ga Abu Bakar ga Umar ga Uthman ga Ali ga Sa'd bin Abi Waqqas da sauransu kaga duk lokacin da kake karanta rayuwar annabi zaka karanta tarihin gwagwarmayarsa tsakanin shi da makiya zaka karanta kuma irin gudunmuwar da masoyansa suka bashi suka rakashi ya koki kamar da ne an bashi da su annan bangare ne na karanta tarihin su da ka karanta yakin Badr zaka so su kai fice a yakin Badr haka in ka karanta yakin Uhud haka sauran yaki yake dai ke sanan kula ta tafi da aka wallafa dan tarihin sahabbai wadanda suke kunshe da bayanai na rayuwar sahabban da bayyana imanin su ayyukan su jihadin su ilimin su ciyarwar su da sauran abubuwa da suka yi zamantakewar su ta iyali to karanta tarihin su da bibita tattaunawar tarihin nasu wannan na bayar mutum damar yadda zai koyi da su kuma wannan din ma yana ƙara haɓaka imanin mutum dan ya ga irin abin da suka yi na kirki yana kokarin koyi da su
salamu alaikum Assalamu alaikum.
Amin in Allah ya tabbata gare ku.
Amin.
Malam Kabiru barka dai.
Allah ya fata malam.
Ina ga jiya.
Wace kallon yi?
Ina ga babban malami barka da zuwa.
Ina amsa.
Yawa. Ne magana da babban malam Ibrahim shekaru ne.
To masha Allah.
Yawa.
Mun gode.
Assalamu alaikum.
Na'am.
Ni dai tambaya ta ku san dai alƙaf malam Kabiru. An ce mun gana ana. Kale da uwa. Gobin da san da muka muka ce malam Kabiru barka da zai ce dan dari a dai dan dari da malam Kabiru kenan dan nan kuma kar maka lau ta ko kuma wata abin nan wani misali da kake yau bayarwa kace mutanen da farashi su yana kan gushi to wannan farashi da yake kan gushi ne da kinto malam da kai mun bayani
ya ai bai da alaka da abin da muka magana da mun yi magana ne a'a kai hakuri da Allah kaga dai ya kawo
gaskiya
na ji dadin
akan wannan maganar safai da kai da maganar Allah.
To Allah
sai ka kafa. Ba ya mamalan Jakar Mahmud Adam ba. Sai yanzu saboda yau saboda ma cikin gari za ka ji ana ta fatan ta addu wasu abubuwa ne wallahi amma yanzu Allah ta kowa ga ya san ko ne ne malam Jafar Mahmud Adam ka abu suna ne ba da
ku a matsayinka na garkuwar malam ina gobe idan ka zo masallacin juma'a dore ya zaka gani kuma zan baka dama in an samu ka wannan tambayar kai sai ba ta hanyar malam Kabiru
a tsara mutan nan hallo matsalar ka ba hallo malam ya kamata kwanaki wannan matsalar jinjin naka matsalaci da ake akan za a samu naira 200
watakila malam malama ta ne bayan na gaba salamu alaikum
inda na bai ba zure ganin gobe gaskiya
ne hello na'am salamu alaikum
malam kabir kana magana ne da awal so gaba
to a raja awal ga malam
malam bata da zuwa
malam awal kana lafiya
lafiya lo malam abin da nake so in tambaya malam idan ka duba ka kalla da ake ciki ka harkon sirri rayuwa gaba ɗaya yanzu malam kuma kai maganganu da tsarin rayuwa irin na kafai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iyayya da cewa mun zo da kuma cikin tsawara jinan da cewa a jinan Allah ga ta malam a tsarin mu da kuke gani na kai daga mai cewa mun ne yanzu na rayuwa akwai wata hanyoyi da za a mutane su yi ta rikari kun kai don su koyi da wani tsarin rayuwa da ake kuma a tambaya su ji a gurguje manzo sallallahu alaihi wasallam ya zauna kuma da yawa farki ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne kun a cikin sabon manzo Allah wanda suka zauna da gaban da manzo sallallahu alaihi wasallam a Allah ga ta malam akwai a wata aya ko hadisi hello
ina jinka
to akwai wata aya ko hadisi da ta nuna cewa mutum zai iya karantawa in zai kanta sai ya mafarki da manzo sallallahu alaihi wasallam ai da shi ya kai amma ki magana da shi assalamu alaikum Allah mai da kai da lafiya a wani daga sunan
na gode kore daukan salo na rayuwar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam musamman waɗanda kowa ya san cewa babban malamin su shine annabi shi ya ba su tarbiya sai tuntube ya tayar da su su kurakurai ya gyara musu kurakuransu su faɗi maganar da ba ta daidai ba ya ce ga yadda ake faɗa har sunaye ya canza waɗansu waɗanda suka keto rayuwa ta jahiliya da waɗansu sunayen da iyayensu suka sa musu wanda bai dace da musulunci ba annabi ya rinka canza musu dan ba wanda ya kai annabi yin nasiha wa al'umma Abu Dharr yake cewa babu tsuntsu da zai kada fukafukansa a sararin samaniya ya zanto akwai alkhairi cikin hakan face sai annabi ya labarta mana alkhairin ko kuma ya labarta mana ilimi game da shi to da haka ko sai ka babu daukan salon rayuwa irin tasu wannan zai taimaka wajen gyara kurakuranmu da dama da muke yi a zamantakewar mu ko a harkar kasuwar mu ko a zamantakewa ko a zama na makwabtaka da sauran al'amura wanda wannan kuma shine babban gaci da zai fitar da mu daga cikin halin da muke ciki maganar mafarkin annabawa maganar mafarkin annabawa gaske ne wahayi ne ma su mafarkin annabawa amma wani wanda ba annabi ba wato mafarkinsa baya zama wahayi sai dai kuma annabi ya nuna a cikin hadisi dukkan mutumin da ya mafarkin ya gane to hakika ne ya gane dan shedan baya iya satar kamata me ake nufi da wannan ana nufin inda zaka ga wani mutum a cikin mafarki ya ce maka ne annabi sannan kuma kai dama ka san siffofin annabi da kai bayanin su a cikin littafai sahihan littafai kaga wannan wanda ya ce ne annabi yana da dukkan siffofin da aka bayyana na annabi waɗanda suka iya bayyana a gare ka na farko dai fata take ba dogo ba ba ta jere ba sannan fari wanda farin sa yake da sirkin jaji jaji sannan kuma wanda yake da cikakken saje da gemu sallallahu alaihi wasallam sannan kuma gashi da wusiriya gashi kikkiawa da sauransu duk da sufofin da aka yi bayani sufofin hali da sufofi na jiki na halitta yana tare da su irin na annabi ya ce ne annabi to ko shakka babu annabi ka gani wannan ba kalmar rabo ba ne ba a gare ka don shedan ba ya sabai ya saci kamannin annabi amma idan ka ga wani a cikin mafarki ce ne annabi sai ka ga mutumin gajere baya da tsoho to wannan gari yake ba annabi bane mushi ko ka ganshi dogo tsawon da ya wuce misali ko ka ganshi bakin fata ba balarabe ba ko ka ganshi fuskar sa babu gashi ko daya babu saje babu yemu to ko sai ka ba annabi bane ko bakin sa babu shiriya to wannan ba annabi bane ba ko ka ganshi da wani abu a hannun sa kace ba dai sai naki ka ga ya ruwa annabi ko baya ruwa to anan gurin annabi bai ce ba shedan baya yin kariya abinda yace shedan baya satar kamata wato sai dan bai isa bai yi shiga irin ta annabi yadda aka santa a cikin littafin sirra da tarihi ya fito ya ce shine annabin lalle duk wanda ka gani da siffofin annabin a cikin mafarki ce shine annabi to gaske ne amma idan kaga siffofin sun saba to ƙarya ce ba annabin bane ba to kenan wannan ya zama dama annabi bai ce dan baya mun ƙarya ba cewa shi dan baya iya daukan kamar nan
ne saurare a daidai wannan lokaci muka kawo ƙarshen wannan shiri na wato mambarin malamai. Sai kuma wani makon Allah ya kai mu za mu kasance tare da Malam Ibrahim Abubakar Ramadan wato bani wanda shi ma zai zama mana matashiya daga inda malam ya tsaya insha Allah. Allah Ubangiji ya kai mu kafin wannan lokaci mai sarara a cikin irin sabbin shirye-shiryen da wannan gida yake kawo muku. Akwai wani sabon shiri da zai fara zuwa muku daga nan sashen addinin Musulunci wanda aka yi lakabi da suna Al-Adhkar, a inda za mu fara koyar da zikirori wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi tun daga safiya har zuwa rana ta fadi a duk ranar Juma'a wato kamar gobe kenan. A inda daga bisani za mu buɗe hanyoyin wayarmu masu saurare su bugo mana su maimaita mana wannan zikirin da muka koyar irin yadda aka ce annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi, inda daga baya kuma wanda duk ya kawo shi daidai zai karɓi wata gwaggwabar kyauta insha Allah dan tilma har masu barkatukan nan sun fara kawo mana. Dan neman ƙarin bayani to za a yi amfani da lamba ta 08 0 3 0 7 0 0 3. Kar ku manta da sunan shirin Al-Adhkar wato zikironi da annabi sallallahu alaihi wasallama yake aikatawa. A madadin Malam Ja'far Mahmud Adam akamakallahu inna sake sallama a gare ka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
To Malam Kadiru da dukkan sauran masu saurare ina muna fatan alkhairi sai kuma lokaci na gaba idan Allah ya hatta.
A madadin hukumar gudanarwa ƙarshen jagorancin Umar Dutse Muhammad da jagoran wannan shiri Umar Sa'id Turmada, sunana Kabir Abdullahi Umar Zakari Yusuf ne ya haɗa da ku da injiniya mu shi ne injiniya Bashir Gumel nake cewa.